أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan rana ta 25 ga watan Ramadan, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, yau shekara 1444 lissafin Nasara Admission, yau muna 16 ga watan hudu shekara ta 2023. Idan Allah ya amince, yau ne jajibin rubutu tafsiri na wannan shekara. Idan Allah ya ba mu tsawon kwana zuwa gobe, to gobe za mu rufe wannan tafsiri. Gobe Litinin 26 ga watan Ramadan, da yaddara Allah Maɗaukakin Sarki. Daga nan kuma sai in Allah ya ba da tsawon kwana shekara mai zuwa. Allah ka kawaita rayuwarmu don mu ci gaba da yin aikin alkhairi. Saboda haka muna gayyatar kowa da kowa rufe wannan tafsiri gobe idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai bayan Allah ba su daina kawo gudunmuwar mu rayuwa. Allah ya ƙara wa dukiyarku albarka. Wannan shi yake nuna maka yadda musulmi yake son musulunci. Duk da wahala da ake sha a samu, amma bayan Allah kullum sai sun ɗauka sun ba Allah. Kada Allah ya bari ku gaza. Wata baiwar Allah ta aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi naira 20,000. Allah kai mata albarka, kai wa zuriyarta albarka. Idan tana da mai gida ka masa albarka, in ba ta da shi ka ba ta mai albarka. Akwai Al-Mus'haw Enterprises, da alama kamfani ne, sun aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi naira 150,000. Wannan kamfani Allah ka ƙara masa albarka, Allah ka ƙara wa jarinsu albarka, ma'aikatan Allah ka musu albarka. Da inda za su sa jari a samu riba ta halal, Allah ka gwada musu. Da inda za su zuba jari a samu dariyar manya da asara da nadama, Allah ka ba su ikon kaucewa, kar ka bari su zuba dukiyarsu. Malam Kyari ke, wannan yana jin barbare, Malam Kyari ke dinan ne ba sai da batun rashin kura ne ko mai nufin ne. Malam Kyari ke Alam Guguro ta aiko wa marayu da gudunmuwar kuɗi naira 100,000. Allah ya saka wa Malam Kyari da alkhairi, Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka, Allah ya wajibi a sa albarka, don da 'ya'yansu za su zama marayu, Allah ya kula masa da su. wasu bayan Allah sun uku sun aiko marayu gudunmuwar naira 50,000 naira 100,000 Allah ka wa dubiyar su albarka kai wa rayuwar su albarka karka bari su ga bakin ciki a cikin zuri'arsu ko a dukiyar su da mu da su da sauran yan uwa duka Allah ka azurta mu da makwabtaka da manzon Allah ya tausi ran tashi alkiyama Abubakar Abubakar dan Ladi ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira 30,000 Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka wujuje sa albarka ce wallahi wata albarka wasu bayin Allah su hudu sun aiko marayu naira 20,000 naira 80,000 ya Allah wadannan bayina ka san su ya Allah ko zuwa ne ne Allah ka kwashe su kafa aljannar ta sosirar tashin alkiyama wasu bayin Allah su hudu sun aiko marayu naira 10,000 naira 30,000 Allah ka wujuje sa albarka ce wallahi wata albarka bayan Allah masu taro da cibi tun daga naira 200,000 sun aiko marayu gudunmuwar naira 180,000 Allahu akbar Allah ka wadunke su albarka Allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara Allah ka hada su da alkhairi a rayuwar su ta duniya sannan ka hada su da alkhairi a lahira abinda bayan Allah suka aiko marayu a yau naira 747,000 daidai Allahu akbar Allah ka wadunke su albarka da mu da su duka Allah ka sa aljanna firdaus da zama ko mu ranar tashin alkiyama idan Allah ya kai mu gobe kwamitin marayu za ka hada mana lissafin abin da muka tara a wannan wuri domin mu sanar da ku gudunmuwa da kuka bayar aikin da za a yi da dukiyar ka mu riga mu sanar da ku me za a yi Allah ta Allah ya sa mu dace a kawon din marayu ku ci gaba da taimakawa marayu Allah ba zai daina taimaka muku ba ku ci gaba da taimakawa marayu Allah ya tsare mu daga bala'o'i da muke ciki muna yi wa Allah godiya in kun lura fitattun mu da musibu da ake fama da su Najeriya an dan fara samun sauki ba dai na gaba dai ba amma dai an fara samun ne sauki ya Allah mun gode maka yadda muke yin raki zuwa ga Allah idan mun shiga musiba to in ya fara sauki ko mu fito mu ce mun gode mishi wannan sai sai sa Allah ya ƙara sauƙaƙa mana wannan musiba da muke ciki Allah ka ƙara sauƙaƙa mana wannan musiba da muke ciki lambar account din marayu 000 455 3753 zan mai mai ta 000 455 3753 banki shi ne Jais Bank account name Dibius Opens Unless Privilege Foundation Abuja dazu na yi magana da shugaban kungiya na kasa daga kasa mai tsarki ya ce yana isar da fatan alkhairi ga dukkan ɗaliban wannan majalisi Allah ya sa mu dace na wa la yakun min
allazina
rama wannan ayar jeba mu fassara ta ba amma dai Allah rama ya karanta shi yasa dai dan shafa ta a bakin shi ya karanta ta jeya sai ya shafa gaba jeba lokaci muka ce sai za mu fassara Allah ta'ala ya sa mu dace jiya na faɗa muku cewa kafirai da aka yi alƙawari da su sun fuska shi uku akwai waɗanda aka yi alƙawari da su kuma suka cika alƙawari to su waɗannan Allah ya ce ku cika musu alkawari ko musulmi kakwai da ku saba ba a yadda musulmi ya alkawari da kafiri ya saba ba ka yi alkawari da musulmi ka saba ma haramun balle kafiri shi kafiri in kuka yi alkawari sai ka yaudare shi sai ka saba sai ya ɗauka musulunci ne ya koya maka ba kai kaɗai zai tsana ba har da addinin naka zai tsana ka yi banna ko ba ka yi banna ba ka yi banna idan ka masa gaskiya ka nuna masa amana sai ya yarda cewa addinin ka ne ya koya maka shi kafiri bai karanta Qur'ani ba bai karanta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai karanta Islam ba shi menene Islam a wajen shi shine abinda musulmi ya aikata abinda musulmi ya aikata a wajensa shine mai shine Islam. Kaje kai zina da kafira arniya, kaje kai zina da ita, ka zubar da mutuncinka, ka zubar da mutuncin ƴaƴanka, in ta gansu banza take ganinsu don ta san sirrin ubansu, ka zubar da mutuncin matanka, da za ta gansu banza za ta gansu, domin a wajenta sun gaza ne, shi ya sa ka taho wajenta. Su ba mata ba ne, da jakuna ba su da bambanci, da mata ne su da gaske, da baka tsallake su ka zo wajenta ba. Ka ci amanar musulmai, ita a wajenta ta kai musulmi ne, wannan halin musulmai ne, da ta kai musulmi sai ta daina shi. Ka ci amanar musulunci, ita a tsammanin ta addinin ta ne bai hana ka ba. Da Allah ka yi banna ko baka yi banna ba, ka yi banna mai yawa. Haka idan kai mu'amala da arziki, ka ci amanar shi, kuma ka zo ka ce arnan banza, arnan wofi, a'a ban gane ba. Ai kai ne kai ɗabi'a irin ta arna, cin amana da yaudara ɗabi'a arna ce, ba ɗabi'ar musulmi ba ce. Yanzu sai ka sa ta tsanin Islam, kafirin sai ka sa ya tsanin Islam, ya ɗauka Islam ne ya koya maka, bai da wata hanya da zai iya bambanta tsakanin musulunci da abin da kai musulmi kake aikatawa. Allah ka ba mu ikon yin gaskiya. A taɓa samun wani wanda ya ci kuɗin ya muri, ya ce ka zo lokaci ka za ka karɓa. In ya muri yana zuwa da ya hango ya muri sai da ke ƙur'ani ya buɗe ta makaranta. In ya muri ya zai ce maganar kuɗi na mai mauli, ko kallon shi ba zai bai ce gaba da karatun ƙur'ani. Sai na ce ka ba ni kuɗi na zo. Yara da ke wurin ce ana karanta alƙur'ani kana surutu za mu yi magani, ka tafi daga arnan banza arnan wuri. Sai a kuɗin ya muri. In ya sake dawa daga ya hango shi sai ya wuce ɗauko ƙur'ani sai ya buɗe. Da Allah wani ɗan ta'adda ne ko ba ɗan ta'adda ba ne. Yanzu zai sa ya wurin nan ya so ƙur'ani ko zai sa shi da ƙur'ani? Sai ya sake da ƙur'ani. ƴan kasuwa da Ramadan yake zuwa kuke ƙara wa kayayyakinku kuɗi, kuna cin amana addini. Da an ce Ramadan ya zo, ƙwai ya tashi, man girki ya tashi, dankali ya tashi, ɗan kaza shi ma nan ya wasa wuka, doya ta tashi, madara, siga, wake, duk wani abu da al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za su bukata don su samu sassauci a Ramadan sai sun kara masa kuɗi. Kuna ga kun ci banza, kun ci amana addini. Idan Kirsimeti ta zo kuma an rana su rage wa kayayyakinsu kuɗi, kenan kun cutar da addini, kuma kun cutar da addini ba. Ƙasashen da aka ci gaba a musulunci, in Ramadan ya zo komai rage mashi kuɗi ake yi, komai sai an rage mashi kuɗi, komai. Idan aka ce Ramadan ya zo, wanda ba musulmi bai je kasuwa zai sai siga sai ji kuɗin ya sauka. Ke ya aka yi a ci masa Ramadan zai sai kwai ya sauka. Sai ce zis Ramadan na wanda kuno. To amma ya ce wanda mun, aka ce baka da hankali ne, baka san Ramadan ya shigo ba. Ya je layin kwai ya taya, aka ce ya tashi. Yaya ya ce baka san Ramadan ya zo ba. Zai sai wa matarsa a tamba, aka ce ta tashi lafiya Ramadan. Ya je layin ƴan siga ya yi shuti Ramadan, madara ta yi shuti Ramadan. Sai ce oh God, this Ramadan na critical, this Ramadan na problem. Yana da gaskiya ko bai da gaskiya? Yana da gaskiya. Ku kyautata mu'amala ku da waɗanda ba musulmi ba, ita za ta sa su sha'awar musulunci. Shi yasa dukkan kafirin da suke amana da musulmi, musulmi suka cika alƙawari, to abin da kafiran ba su saba alƙawari ba, to musulmi kar su yadda a samu saba alƙawari daga wajensu. Ba sai ba ko an gane wannan. Kafiran da suke amana da musulmi sai suka karya alƙawari, su suka karya. Muka ce to akwai kashi na uku, su ne masu matsala. Ba su karya alƙawarin ba tukunna, amma kai da ka kalle su duk alamu sun nuna za su karya alƙawarin. Suna neman gaba ne su ɗauki musulmai a itin, suna neman su kwashe ƙafafun musulmai ne, suna jiran can. To musulunci bai yadda farko dai ku karya alƙawarin ba, don ba su karya ba. Bai yadda ku zo ku auka musu ba. Me yasa ba dama ku auka musu, ba su riga sun karya ba? sannan musulunci bai da kuma da kanku takarkaru kawai ku zauna dudu takare har su yi amfani da wannan dama kuma su cutar da ku su cutar da musulunci ba to ya za ku yi sai Allah ya ba da solution sai Allah madaukakin sarki ce fa in ba ta kafan na min qaumi kiyamatan idan aka wayi gari kuka ga alamun kafirai za su yi dare ku za su ci amana kuna jin tsoron za su ci amana duk alamun za su ci amana ya bayyana to abin da za ku yi fanjiz ilaihim ai fanjiz ilaihim ahadam nan take ku ba da sanarwa da mun yi alƙawarin zaman lafiya da ku ba yaƙi eh to wannan alƙawari muna so ku sani daga yau babu shi mun maida muku alƙawarin mun yi mai mun maida muku alƙawarin ku fito ƙarar ku sanar da su alƙawarin nan daga yanzu an dakatar da shi ala sawa ai hatta takunu fil ilmi ala sawa har ku da su duka ku zama daidai wajen sanin wannan yarjejeniyar daga yanzu babu ita yanzu da kuka je kuka auka musu ko kare alƙawari ba ku kare alƙawari ba saboda alƙawarin an yi ne an janye shi kun ga anan ba ku je kun auka musu ba balle ku zama masu laifi kun aika wa yanda kuka alƙawarin zaman lafiya kuma ba ku zauna har aka zo aka shammace ku ba addinin musulunci waye addini shi ne fa bi ilaihim ala sawa inna allaha la yuhibbul qa'ilin lalle allah baya san masu yaudara wannan ne dalilin da yasa muawiya ya taɓa kulla alƙawari tare da wasu kafirai lokacin yana khalifa za mu zauna lafiya daga yanzu har zuwa ƙarshen watan disamba misali ba yaƙi daga nan har ƙarshen disamba amma daga januwari ta shigo alƙawarin zaman lafiya ya ƙare mu da ku kuma sai a ci gaba da fafatawa to yanzu disamba ta zo amma ba ta ƙare ba Muawiya yana so ya yaƙe su sai ce to mu tashi a cikin watan disamba kamin ƙarshen watan disamba mun rage hanya mun je dabda inda suke januwari na shigowa sai mu yi sai mu auka musu ba mun dai auka musu cikin kwanakin alƙawari ba saboda haka sai ne bi runduna kama hanya ya je ya aje wannan runduna sai suka ji wani mutum yana kabbara a kan doki ya taho a guje yana zuwa sai aka samu wani sahabi ne da ake cewa Amr ibn Abasa Amr ibn Abasa yana zuwa sai samu auya ya ce ya aka yi kuka taso bayan kun yi alkawari da waɗannan mutane zaman lafiya Muawiya ya ce ta yi ba mu auka musu ba ko ba za mu auka musu ba sai tayin din ya cika sai ce to ai su ba su zaci za ku taso ku rage hanya a cikin kwanakin zaman lafiya to kun saba wa Allah kun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idan kuka kulla alƙawari tare da abokan gaba kar ku yadda ku daura wa dokin ku sirri kar ku yadda ku kwance dokin ku daga shirkansa ku hau da sunan za ku je ku yaƙe shi har sai kwanakin da kuka yi da su sun kare gaba daya kenan daga ma Madina ba ku da damar ku taso sai watan disamba ya yi ne ya kare januwari ta shigo to sai a lokacin ne ya halatta a musulunci ku iya tasowa da sunan za ku yaƙe su yadda gurgurdan lokacin da zai kawo ku sun san cewa za ku iya isowa wannan gurgurdan lokacin su ba su shirya amma ba za ku zo ku faɗa musu ba katan ku saki dan wani lokaci a cikin kwanakin zaman lafiya ba Allah bai yarda da wannan ba ku kalli tsabar tsare amana irin da mai irin da addinin musulunci wannan yasa Muawiya rundunar nan ta gaba ɗaya dauko ta ya sake komawa Madina saboda ba zai saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama Allah ya ce kafiran nan 'yan ta'adda da kuke kulla alƙawari da su amma su rinka warware alƙawari su rinka kulla muku munafurci Allah ya ce wala kan su dauka sun sha ba su sha ba kan su dauka sun tsira inji Allah ba su tsira ba innahum la yujizu wallahi ba za su gagari Allah ba Allah zai bi su har cikin ɗakunan su ya tona musu asiri ya halakar da su wannan shi ne abin da ya faru da Ka'ab ibn al-Ashraf wane ne Ka'ab ibn al-Ashraf wani bai hude uwarsa yar kabilar Banu Nadir wato kana ashaddu hijjal linnabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin kan ta samu mutumin da ke gaba da musulunci da gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila sahabul ashram addi yahudawan madina babu kaman shi kuma sannan sahabul ashram farko mataki ne sannan yayi rigi ne sannan kyakkyawa ne da wuya kaga kyakkyawan malarabe kaman sahabul ashram sannan bayan wannan mawaki ne kwararre ne wajen tsara waƙoƙi na larabci na yabo ko na zambo duk shar'in da zai shahara a zamanin jahiliya babu shar'in da bai shiga ba shi yasa shi gidansa zila ce guda gidan yana kudu maso gabashin madina a bayan gidajen yahudawa yan kabilar Banu Nadir can baya zai samu wani dutse akan dutse dutsen karan kansa ka hau dutsen aiki ne balle ta takawa a kai shi akan wannan dutse ya gina wani irin katafaren gida sannan ya gina wasu irin manya-manyan garu badala ya kewaye gidan da su a nan yake ciki multimiloniya ne an sa wasu irin jirgin na ƙarfe in kuka taru kuna iya yin wata guda ba ku yi balle jirgin ba bai da aiki ban da kullum musulunci shari sa'abul ashirar ɗin randa aka ce an je an yaƙin Badar an dawo labari yanzu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara akan Qurayshawa sa'abul ashirar ce kai wannan labari ba zai yi ba aka ce haka ne yace to idan har Muhammadu zai samu nasara akan waɗannan manya-manyan jagororin Qurayshawa yace la badalul ardi khairun min zahariha rayuwa cikin kabari yace alheri fiye da rayuwa a bayan kasa haji makin Allah daga nan sa'ul ashir ne kuma bai da aiki banne yin waƙoƙin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhija shi kuma zagin manzon Allah yace red line kana tsallakawa musulunci yace a garin sa zaka zagi kowa ka kwana lafiya amma banda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai yadda ba Allah bai yadda banda zagin manzon Allah bai da aiki kullun sai yafi da sabuwar waka da za a karantar da yara da matasa ta zagin manzon Allah da zagin musulunci ba kuma yadda za a yi kai da shi wannan bai ishe shi ba ya taso ya taho har garin Makka ya sauka a gidan wani kafiri da ake cewa Al-Mudallab ibnu Abi Wada'a a gidan wannan kafirin ya sauka a nan ne rinka tara Qurayshawa yana ziga su za mu ba ku gudunmuwar dukiya za mu ba ku makamai kada ku karaya ku zo Madina ku gurbushe Muhammadu da mutanen sannan kowa ya huta su Abu Sufyan da suka ji ya zo suka taso suka same shi suka ce muna so mu gaya mana tsakaninka da Allah tunda kai Yahudi ne ka karanta a Taurat da mu da ke bautan gumaka da Muhammadu da ke da sahabbai da ke bautan Allah daya tsakaninka da Allah su waye ke kan addinin gaskiya yace ku masu bautan gumaka ku ne ke kan addinin gaskiya Muhammadu da sahabbai suke kan bata kaji azali ya sani ko bai sani ba nan take Allah ya saukar da suratul aya suratul nisa alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bi jibti na'am sai Allah ya ce mai Allah ya ce alam tara baka gani ba ilal ladina utu nasiban min alkitabi zuwa ga waɗannan yahudawa da aka ba su wani rabo na littafin at-taura yu'minuna bil jibti wa dagut yau an waye gari wani sune masu yin imani da jibti da dagut duk nau'i ne na goma su abin bauta kuma bayan Allah saboda su yadda abin da kuma shawo ke bauta ke wa yaquluna suna cewa ha'ula'i wai waɗannan kafirai masu bautawa Lata da Uzza a hada min allazina amanu sabila, wai suke kan shiriya fiye da waɗanda ke suka yi imani da Allah da manzansa. Allah ya ce ulaika allazina la'anahumullah. Ka'ab al-Ashraf da mutanansa Allah ya ce ya tsine musu albarka. Allah ya fasata, Allah ya la'ance su. Ulaika allazina la'anahumullah. Allah ya ce wa man yal'anillah, duk wanda Allah ya la'ance shi ya tsine mashi kuma, to ƙarshen sa yazo fa lan tajida nafsun lahu nasira, duk duniya ba ka iya samun mai taimakon shi. Daga nan zaka gane Allah ya bada umarni a maganin Ka'ab ibn al-Ashraf. Akwai ran da yayi wata waka ta Ashabul Qalib, yana kiran sunayen manya-manyan Qurayshawa da aka jefa cikin rijiya nan. Yana da Muhammadu ya rena muku wayo ya kashe iyayenku kuma ya dura su a cikin rijiya. Yana waka yana kuka, ba wani kafirin Makka da ke wurin da bai zubar da hawaye ba, sai da ya tono musu da bakin ciki da gaba da Annabi ta koma sabuwa karara ta. Bayan ya gama wannan ya sake dawo Madina. Bayan ya dawo Madina kuma daga nan sai ya sake canja faifai. Sai kuma ya dafa da fitar waƙoƙin zagin matan sahabbai. Waƙoƙin zagin matan sahabbai. Hai, abin ya yi yawa. Ranar sai ga Annabi Muhammad, wanda ya fi kowa haƙuri a duniya, ya fi kowa tausayi a duniya. Sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai, yana cewa malli bi Ka'ab ibn al-Ashraf faqad a'adha Allah wa rasulahu. Waye cikin ku zai iya mun maganin Ka'ab al-Ashraf? Dan ya cutar da Allah, ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa zai iya zuwa ya mana magani? Ta ina za ka iya isa inda Ka'ab al-Ashraf yake balle kai magani? Ta ina malli bi Ka'ab ibn al-Ashraf, ta ina za ka shiga? Yanzu ko fila za ka iya shiga balle gidan Ka'ab al-Ashraf a wannan lokacin? Kowace kusurwa, kowace wani tubali ba Yahudu ne zare ne ta kusur, ana gane shi. Wannan katangar ta ina ma za ka yi ƙetara ta? Nan da ke wani matashi da ake cewa Muhammadu ibn Maslama ya miƙe ce ha na ya Rasulullah, ya ce ya manzon Allah na ba da kaina. Nan take sai wani matashi ya sake miƙewa ana ce masa Abu Na'ila, amma asalin sunansa shi ne Filkat ibn Abi Salama, amma ya fi shahara da Abu Na'ila. Ya sa kalamin mafi yawan tafan abin nan tarihi ba za ka ga asalin sunan shi ba sai dai a ce Abu Na'ila, amma wannan shi ne asalin sunan shi Filkat ibn Abi Salama. Abu Na'ila ya miƙe ce ni ma na ba da kaina ya Rasulullah. Nan take wurin matashi da ake ce Ubad ibn Bishr, shi ma ya miƙe ce na ba da kaina ya Rasulullah. Nan take wani matashi ya zagura a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana ce masa Al-Harith ibn al-Aws, Harith ibn al-Aws ya miƙe ya ce ya Rasulullah ni ma na ba da kaina. Kamin a ankara sai ga matasa guda biyar sun miƙe. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kun yi ta haka, ko biyar ɗin nan ku je kuma da maganin shi. Muhammad ibn Maslama ya ce aturidu an natulahu ya Rasulullah, ya manzo Allah kana so mu kashe shi? Annabi ce ku aika da shi barka rayuwarsa ku kifa shi. Musulunci da musulmai ba mai zama lafiya mutu kare na dare. Sai ce ya Rasulullah muna neman alfarma guda daya. Menene alfarma? Ya ce ka ba mu dama mu sake bakinmu. Manzo Allah ya ce na ba ku dama, duk abinda ka kama sai kun faɗa za ku faɗa, ku samu daman kashe shi, ku faɗa Allah ya gafarta mu. Saboda ba yadda za su matso kusa da shi sai sun soki musulunci. Ba yadda zai sake jiki da su sai sun zagi Annabi. Sun soki me? Sun soki addinin musulunci, sun zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun faɗi kalma ta suka. Sai an yi wannan za'i nasara. Manzon Allah ya ce Allah ya gafarta mu.
a dai aika da shi barkan.
Shi ke nan suka je suka yi mutum suka fara yadda za a yi. To mutane guda biyu a cikinsu suna da alaƙa da Ka'ab ibn al-Ashir. Wasu ne mutane guda biyu, na farko Muhammad ibn Maslama. Abokin Ka'ab al-Ashir ne tun suna ƙanana. Sun san juna sun shaƙu musulunci ne ya raba. Da kullum da suke. Mutum na biyu shi ne Abu Na'ila. Shi kuma ɗan uwan Ka'ab al-Ashir ne na shayarwa. Mace ɗaya ta shayar da su tare da Ka'ab al-Ashir. Saboda haka Ka'ab al-Ashir ya san shi ya ɗauke shi ɗan uwansa ne. Kamar yadda kake ɗan uwa na jini to haka ɗan uwa na shayarwa yake. Muhammad ibn Maslama yake su ni zan fara zuwa ga yadda zai. Kai kuma daga nan bayan kwana ɗaya ko biyu kai kuma sai ka ji. Saboda haka ya je bukin yana so ya ga Ka'ab al-Ashir. Aka faɗa wa Ka'ab al-Ashir cewa Muhammad ibn Maslama yana son ganin shi. Ka'ab al-Ashir ne ke ba matsala ya zo ranka za aka ba shi taya. Bayan ya zo ya fito suka gaisa da daddare. Ya ce ashe zan ƙara ganin ka. Inji Ka'ab al-Ashir. Ya ce tunda aka ce ka bi Muhammadu ban ɗauka akwai da zan ƙara haɗa ido da kai ba. Yau na yi mamaki aka ce kana son gani na. Muhammadu bin Maslama ce don Allah kamar wannan magana. Wai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai daga. Ya ce kaga musulmin nan. Mutanen garin su ya zame musu alaƙa kai suka koro shi. Ya zo Madina saboda su sai mun ko muka karba. Ya ce ga yanzu ya jefa mu cikin musifa mu rasa inda za mu sa kanmu. Ya tsunduma mu cikin yaƙi ya sa Larabawa sun tsare mu gaba ɗaya. Ba a kasuwanci da mu. Tattalin arzikin mu ya karye. Yanzu ba abin da ya kawo ni wajen ka neman taimako ne. Ya ce taimakon me? Ya ce ina so ka bani bashi. Na dabino ausiki ɗaya ko ausiki biyu in je in samu abin da zan ci da iyalaina ko na alkama ka dubi abokantaka mu tsawon lokaci kawo da ake da tun tsire da dariya ya ce ya dama ni na sani wallahi la tafullannahu wannan ba ɗan goyon baya ba ne ba ɗan goyo ba ne duk yadda kuka goya shi ni na san sai kun gaji kun jefar da shi hajji munafikin Allah. Ya ce mu dawo maganar in ba ka abinci har ausuki biyu ba shi ka san yanzu kai musulmi ne ya ce a'a ai mu yanzu musulunci muna yin shi ne na larura kamin mu samu gaba da za mu rabu da shi in ba haka mu je rabuwa da shi ba kuma abin sai ƙara zama mana bala'i. Ka'ab al-Ashir ya ce eh duk da haka sai ku ba ni rahan abinda ake cewa rahan shine jingina idan mutum zai baka bashi banki sai da ce ka kawo kwalatar ko to shine ake cewa abinda arha'i sai ku bani kwalatar da zan rike sannan in baku bashi dan in tabbatar da za ku biya ni ba dan ma yanzu na ji kun fara gane inda duniya ta nufa ba bashi ma da zan baku ba sai ce to me kike so mu baka a matsayin kwalatar. Ya ce ku ba ni matanku a matsayin kwalatarar na ajiye a gidana don kun biya ni ku zo karɓi kayanku. Muhammadu bin Maslama ya kalle shi ya ce a kai ma ka san ba zai yi ba in ba mara hankali ba duk Madina ba kyakkyawa kamar ka yanzu da hukuma ta in kawo maka ajiya ai daga nan ta rabu da ni gaba daya. Ka'ab al-Ashir ya tun tsire da dare ya ji daɗin magana sai da ya faɗi ya ce gaskiya ka faɗa to na yadda ba sai an ba ni matan ba duk wacce ta zo ta gani na san ba za ta koma ba. Wannan da ya kamata to ku ba ni yayanku sai ce to ai ku ba tsira ba muka dauki dan mu muka baka yaron ne girma ya zaya masa gori a ce ga wanda aka fara shi jingina aka karbi ausiki na dabino kaga ba zai kara mutunci a cikin mutane ba ya ce eh to wannan ma ka kawo uzuri hanzari ba gudu ba na yadda to me za ku iya bani dan dai ba zan ba ku sai an ba ni jingina. Ya ce za mu kawo ta kubban mu ba ka ta'aji idan Allah ya kai mu muka sabu muka biya ka muka fita kubo yace to na yaje da wannan Muhammad bin Muslim abu kata shi ta biya yanzu sun samu hanya da za su iya shigo da takobi cikin gidan Abu Nashir Allahu Akbar kake kwarewa da asiri idan da sa domin da zaka ce kashi Abu Nashir sai ka zo da takobi kamin ka iso duk gate da an caje ka kamin a shigo da kai cikin gidan kenan babu hanyar da za a iya bi a shigo da makami amma yanzu wannan plan din an samu kofar da za a shigo da makami cikin zila ko ba samu ba an samu hanyar da za a shigo makami yace to ina godiya lalle har yanzu ba kamanta da abokantaka ba sai kama hanya yace bayan ya tafi an yi kamar kwana biyu ko uku sai shi kuma Abu Naila ya zo yace yana sai ka Abu Nashir da aka ga masa yace wannan dan wana ne ku kawo shi duk da ya lalace yanzu ya fi Muhammadu amma bari ya zo mun ji nake tafe da shi ko shi ma irin abin da ya samu Muhammadu bin Maslama da ya same shi bayan sun zo sun gaisa suka zo na suka hira bayan sun yi hira sai ya zo karin shi ce to ya samu annabi naku ya ce lallai ka bar wannan magana ni ko sunan da ba su yi jakira ya ce saboda me yake ka kalle ni da haka ka sani ya ce gaskiya na ga kadan ya mutu ya ce to bala'in da ya je ma mutu ya ce ma mutu ki mutu ba mu rasa inda za mu sa kanmu ko mu ka jawo kanmu yan garin su ma sun kore shi muka karba ko mu ga mutane kirki yanzu da mu da iyalanmu ya jefa mu cikin talocin da mu san karshen sa ya ce yanzu ma na zo ne wajen ka neman alfarma kuma ina so don Allah karku waye yace menene yace wallahi mutum din muna gaza mu ma mu kore shi daga garin nan duk inda zai tafi ne amma yanzu alfarma da nake nema a wajen ka ka taimaka mana da abinci in ba ka biyo za ka kashe yace ba ni kadai bane akwai abokai na guda uku da muke da wannan ra'ayi mun fara tunanin ko sauran jama'a ba su dauki mataki ba mu ga za mu dauki mataki in ga amince kuma ina so zan zo maka da su ka gansu ka kara karfafa su sai ce wannan babu matsala akwai ma Muhammad bin Maslama ku neme shi yana da irin wannan ra'ayin naku in za ku zo ku taho har da shi ke yanzu su biyar duka an samu damar shigowa da su kuma an samu damar shigowa da mai da ta kufa kai ka san duk wani shirin operation ya kammala to bayan sun gama wannan ne suka je suka samu zan da suka ce ya Rasulullahi an gama shiri yaushe kuka sa rana suka ce mun sa ranar 14 ga watan Rabiul Awwal ana ci watan Rabiul Awwal a lokacin suka ce domin ranar farin wata yana haske ya ce wannan zai sa duk wanda ya zagayo za mu iya gani shi a cikin dare mu iya sa da kanshi ko a kashe fitila manzo Allah ya ce to yayi sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan rana ta 12 ga watan Rabiul Awwal a shekara uku ta bayan hijira suka zo suka samu manzo Allah suka ce to mun zo maka ban kwana za a tafi kwarai shi ga kuma takubba an sa a cikin buhu wadanda za a kai a bada jingina a karbo kayan abinci manzo Allah ya ce wannan aikin naku muhimmi ne duk sahabbai ba a san da za a yi wannan kwarai shi ne babu wanda ya sani daga waɗanda mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mu je ni zan raka ku da kaina manzan Allah ya raka su da kafa har sai da aka je wani wuri da ake cewa al-baqiul gargad a nan manzan Allah ya ce daga nan zan bar ku amma zan zauna nan in jira ku har sai ku dawo ka ji babban komanda ya ce musu siru ala ismillah ya ce ku je bisa sunan Allah wa'inda matasa suka kama hanya manzan Allah ya kalle su tausayin su ya kama shi ya san haka da ke cikin operation manzo Allah ya daga hannu ya addu'a ce Allahumma a'inhu ya Allah ka taimake su suka kama hanya har bila kabul bin ashraf aka ba da sanarwa cewa to ga su a bakin gate aka ce to aje a gaya masa aka sanarwa wannan a sanarwa wannan har information aka je aka same shi ya ce a shigo da su aka bude aka shigo da su ya shirya wani wuri yadda za a yi shashayi a Tidabino. Aka kawo su wurin suka zauna. Shi gona ɗakin amaryarsa ya yi wata amarya ba Larabiya da an yi itifaki duk Larabawan Madina ba kyakkyawa kamar ta. Yana ɗakin ta. Sai ya ce mata zai fita. Ta ce na za ka je. Ya ce zan je in gana da baƙi ne. Ta ce wasu irin baƙi ne za su zo maka da tsakar dare haka. Hankalina bai kama ba. Ya ce mata saboda me. Ta ce ina jin ƙara kamar jini na diga. Hankalina bai kwanta ba. Ya kalle ta fashi dare ya ce karki da mu. Mutum ne da magana. Walau du'iya ila ajalihi walau du'iya ila ta'amihi la ajaba. Yake ai mutumin kirki mai karanci da za a gayyace shi inda za a soke shi da mashi to zai ansa saboda karanci saboda karki da mu. Amarya ta yi dariya ya yi dariya ya sauko ta shafa ta haɗa masa wani irin turare mai ƙanshi ta shafa masa a kai gashin kansa kawai iska in ta hura wani irin ƙanshi ne yake tashi. Ya yi shiga ta jin daɗi ba a san wani wanda ke shiga ta ketare ne da jin daɗi kamar ta Abul Ashraf. Ya zo ya same su aka zo aka zauna aka fara hira. Ba sai na gaya muku ba hirar gaba ɗaya kan zagin Annabi da musulmai ne. Ta Abul Ashraf ya ji daɗin hirar su suka ce to sai ka haɗa mu da waɗanda za mu je mu karɓi kayan abinci mu ba su yake ai aftu ne mu je da kaina na rakawa sai da aka samu hanya dama Muhammadu bin Sallallahu Alaihi Wasallam ya ba su gina ya ce ranka rade gashin kan kawai irin ƙanshi yake ya ce matar da ta fi kowace iya haɗa turare a matan Larabawa gaba ɗaya ita na aura ya ce da Allah ka ba da dama in ɗan taɓa gashin kan nan ni ma hannuna ɗan samu ƙanshi. Ya jinsire da dariya ce ba matsala ya kai abokina ne ya taɓa ya sunsuna ce kai wannan tare da ƙanshi yake don Allah aban dama ya ƙara taɓawa dama ya ba su gina aka yi ɗaya biyu na uku sai kama gashin kan ya rige ya ce duna kuma addu'a Allah ya ce ku gama da muke in Allah ga gashin kan an riƙe gam ai sai aka zaro ta kuma da jikinmu aka fara tarin shi ya yi wata irin ƙara ya wani irin ihu masu gadi suka taso samin su isu Muhammadu bin Sallama ya sa wata wuka tsakanin cibiyar Ka'abul Ashraf da marasa ya farke shi a nan ya zube ƙasa ya sa wannan wukar ya yanke kan masu gadi suka taso aka riƙe takobi aka fara ɗauki ba dai da haka aka yi ta bala'i har sai da suka buɗe gir suka fita. Wasu malamai suka ce ba iya buɗe gir ba ta katanga suka dirga. Wannan yasa Haris ibn Auf da ya dirga saboda tsawon katangar fi ne karya a gaba. Wasu malamai suka ce da takobi ne aka ji masa ciwo a gaba. Daga nan suka fita da gudu. Gudu suke yi. Tun masu gadin da ke bin su za su iya bin su har suka haƙura. Sai da suke tafiya mai nisa suka tsaya su da cikinsu babu mutum daya shi ne Haris ibn Aus suka ce mu tsaya mu jira shi suka tsaya suna nan sai gashi ya iso yana da gishi suka ce ba za ka iya ba guda biyu daga cikinsu suka ɗauke shi suka ci gaba da gudu sai da suka iso Al-Baqi' wal-Gardar inda nan suka bar Annabi Muhammad suna iso wani suke kabbara da ƙarfi suka ce Allahu Akbar manzon Allah yana jin wannan kabbara ya gane a yi nasara kawai sai ga manzon Allah ya fito shi ma ke Allahu Akbar manzon Allah suna isowa ga manzon Allah suka jefa da kan Ka'abul Ashraf suka ce haza ra'su aduwwillah ga kan makin Allah Ka'abul Ashraf wala yahsabanna alladhina kafaru sabab kafirai da ke kulla wa musulunci makin Allah ce kasu ɗauka su sha innahum la yu'jizun duk inda suka shiga duk kariya da matakan security da suka ɗauka Allah ya ce ba za su yi gagara Allah ba Allah zai bi su har cikin gidan imani Allah ya cika alƙawarinsa ko bai cika alƙawarinsa ba. Manzon Allah ya ce wannan fa aka ce ya Rasulullah kare waye. Manzon Allah ya addu'a ya tofa a hannunsa yana shafa kafar, kafar ta koma kamar ba ta taɓa yi ciwo ba. Nan take kafar ta koma yi da take. Aka ce tashi ya sabu ne ya jike. Yi tsalle ya ce ya Rasulullah inda tsalle ba bai samu ne. Manzon Allah ya ce to ku koma gida kar ku ba kowa labari, Allah ya muku albarka. Yahudawa sai aka tashi da aka shaka Abu Lashir. Wannan ya jefa tsoro a cikin zukatan Yahudawa. Sun firgita sun gane cewa yanzu musulmai a shirye suke. Duk wanda ya ce sai ya ga bayan musulunci, musulunci bai taka ba bai zubar ba, kace kai dole sai ka zo ka daƙile musulunci, ta kashe wutar. To su kuma a shirye suke a buga forward ever backward never. Allah ka gafarta mana. Shine wala yahsabanna allazina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. A wannan lokaci ne sai Allah ya saukar da wata aya mai zafi. Sai Allah ya ce mai Allah rama. Aha. Na'am. الله أكبر 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 الله لهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله duk wani ƙarfi da za ku iya tattalin shi a duniya na ba ku dama ku tattala musulmi. Daga nan Allah ya ba musulmi damar yin tattali da shi. Mastaɗa a filin kowace. Duk abin da za ku iya tanadawa na ƙarfi da in kafirai sun tare ku za ku iya karawa, Allah ya ce ku je ku nemi wannan tanadi ku yi shi, in ji Allah. Allah mun gode maka da ka babu wannan addini. Ku je ku tattali. Bari ku je wata mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka saukar da wannan ayar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ala fa innal quwwata ar-rajul ala fa innal quwwata ar-rajul. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarfi da ake cewa ku tattala da za ku yi maganin abokan gaba da shi, manzon Allah ya ce ba wani abu ne ƙarfi ba, harbi. Menene harbi? Da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah har yanzu a wajen yaki ne ne da karfi. Tun daga wannan lokacin da ya faɗa wannan magana, harbi shine karfi. Tun ana harbi da bakan dango, aka dawo harbi da mai lakibiya ko aka dawo harbi da majajjawa, yanzu har aka dawo harbi da bindiga. Bindigar ma ka zo kan su AK-47 wacce mutum ya rataye wannan jigidar ya saka, to sai kuma abinda mita ta nuna. Amma dai menene harbi? Aka dawo na igwa, aka dawo na bazuka. In aka ɗora maka a kafaɗa, to in ba ƙarfi ne sai sosai ba, sai an samu wani ƙato kai ma ya riƙe kunkuminka. In ba haka ba wajen fita harsashin sai a wuce har da kai. Idan aka samu wani ɗan kuma maka irin alarma mai fitti, to sai an samu wasu ƙarfi kamar guda biyu sun riƙe kunkuminka. Sai rike kunkuru sai kuma ka biya harba. Sai da zaka ji an harba guda ɗaya ta rubu da gidi. Bai ne mai hawa 50 an bantaro shi. Har aka zo Mixile. Kana ka fara yan artillery. Wanda da mota yake harbawa. Aka dawo Mixile, aka zo nuclear. Atomic. To wanda ake tsanawa daga cikin ruwa a harba ya ci kamar kilomita 1000 ya je ya ruguza inda ake so ya ruguza. Wani ne kawai zai je calculation na angle, ya calculation na distance, ya calculation na frequency, ya waye ya waye. A hada idan abin ya fita sai duniya ta girgiza. Inda ya sauka kuma an gama. Zuwa wanda ake jehowa da a jirgin sama. Ku je ku ga lokacin da aka yaƙi duniya na biyu, sannan aka jeho Hiroshima da Nagasaki, a kasar Japan. Ku ji guda ɗaya da aka ji hurin faɗaɗe da ya faɗo, za ka ɗauka ranar ƙiyama ce ta tsaya saboda bala'i. Ƙasar wurin gaba ɗaya sai da ta tsawon lokaci ba ta koma, shekaru masu yawan gaske ba ta iya komawa yadda take ba. Ƙasar karantar da biji yake cewa har yanzu maganar da nake da ku tsiro bai fita a ƙasar a wannan wurin da bombi ya faɗo, ai tsiro ba zai fitowa ba. Shekaru masu yawa saboda bala'i. Amma da duka menene harbi? Annabi ya faɗa gaskiya ko bai faɗa gaskiya ba? Yace ala innal quwwata ar-rajul. Ƙarfi a wajen yaƙi shine harbi, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yake, to daga yanzu ya baku dama aje a tafi. Aje ne tafi. Musulmi ne kada yake tattalin makami ba zai cutar da kowa ba. Amma akwai bukatar ya yi ne ya kare kansa. Akwai bukatar ya kare kansa. Akwai bukatar ya jefa tsoro a zukatan abokan gaba yadda ba za ma su gwada zuwa su taba shi ba. Shi musulunci ba so yake aiki yaƙi ba. Musulunci ya fi yaduwa a duniya in ana zaman lafiya fiye da in ana yaƙi. Fiye da in ana mai yaƙi. Ƙasar da ta fi kowace ƙasa yawan musulmai a duniya ita ce ƙasar Indonesia. Ƙasar Indonesia sun fi kowace ƙasa yawan musulmai a duniya. A tarihi ba taɓa yaƙi a ƙasar ba. Ba taɓa mai ba yaƙi. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sulhu Hudaybiya da kafiran Makka a shekara ɗaya. Waɗanda suka musulunta sun fi waɗanda adadin waɗanda suka musulunta a shekara goma. Saboda an zauna ne lafiya. Ya zo nan wa'azin da muke da faɗa ake yi a garin zamani. Kenan ba za a samu yaɗa Islam ba sai ana zaman lafiya. Shi kuma Allah yana da hanyoyinsa da yawa da zai yaɗa musulunci. Ku ga abin da ya faru a Aljazair. Ga yanin ko ina kafafen yaɗa labarai. Mage ta jawo sanadiyar musuluntar dubban mutane. Mage a Aljazair. Ko yau ɗin nan sai na kalli clip ɗin ya kai sau biyu ko sau uku saboda wani irin farin ciki da nake ji a cikin zuciyata. Limami yana limancin sallar tarawih yana zuba ƙira'a. Mage da ta ji daɗin ƙira'a kawai sai ta shigo cikin masallaci da ƙira'a ta ratsa. Kawai da ta shigo sai ta fara zagaye liman. Ta ɗan kama rigar shi ta nan, ta ɗan kama ta nan. Liman zuba tilawa yake. Kai mage da tilawa ta ratsa ta ratsa sai ta ga daga can ƙasar bai yi ba. Da ta daka tsalle sai jikin hannun liman nan ya ɗora dama a kan hagu. Liman yana jin mage ta daƙo ta tsallako, to liman yana halin sunna ne. Ba ɗan bidiya ba ne. Yo liman ɗin bidiya mage ta yi tsalle ta hagu kafaɗa ta ana sallah. Can da zai yi ihu ya wurgar da ita ya ce billahi lafi a yi mana jifa a masallacin nan. Sai ce jifa sake. Sai ce ai ko ta ake. Ita ne mamin bidiya ne. To amma ne mamin ne. Limamin sunna ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya yi sujada. Yaro ƙarami ya wura da sai zo ya haye wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaron yi ta wasansa a kan wuyan Annabi. Wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɗago daga sujada ba sai da yaron ya gaji da wasa ya sauka da kai. Wani sahabi ya ce muka jira kai na jini ba zan iya ɗorewa ba ke na ɗaga kaina na leko. Na ga sujada ta yi ta gari. Kawai sai na ga wani yaro ne ya fi wuyan manzon Allah yana wasa. Amma saboda ƙaunar yara ƙanana da tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tura yaron kuma ya soke shi. Sai da yaron ya gaji ya sauka sannan ya ɗago daga ku. Bayan ya gama sallah ya kalli yaron ya ce kai ta dokin naka ba mai tutu ba ne. To da wuyan limamin bid'a ya hauda ya ga doki bai tutu a ranar. Wallahi wannan limami dai kulliyar nan ta dako ta hau kan abu na ɗishi. Kawai na cigaba da katunsa ko leƙawa ya kalle ta bai ba sai ɗaga ɗaya hannunsa sai ɗora a kanta. Sai zama tana tsakanin hannayensa guda biyu yana kamar yana shafa ta tilawa yake zubawa mala. Tilawa yake zubawa. Mage daga nan sai ta sake ƙara tsalle kawai sai ta hau kan safa da shi. Da ta hau kan safa da shi
ita ma magin sai ta juya sai ta kalli alƙibla, wallahi sai ta juya ta kalli alƙibla, liman tilawa ta kawai ke. Bayan ta kalli alƙibla ta sha ƙira'a, sai ta yi wa limamin kisa kuma. Yanzu wannan kisa ana kira shi golden kiss. Sau biyu tana subbanta sa, kyamara tana ɗauka ana sallah. Ba wanda ya san haka zai faru. Bayan ta masa kiss sau biyu, ta gwada masa ta yaba da wannan karatun Ƙur'ani, ta yaba da Ƙur'ani da ta ji, sai ta dirbo. Suna dirbowa sai ta zagaya cikin sahu ta tafi abinta. Wannan abu da ake kwabarin sai Turawan duniya suka gani. A cikin gajeren lokaci sama da mutum biliyan sai da suka kalli wannan kilif. Kamin a kwana ɗaya zuwa na biyu sama da mutum biliyan ɗaya da rabi sun kalla. Kamin a kwana na biyu zuwa uku sama da biliyan uku sun karɓa. Yanzu wa yanzu banda Allah babu wanda ya san adadin waɗanda suka kalli wannan kilif a duniya. Turawa da za a ke ɓata musu musulunci ana cewa addinin marasa imani ne, marasa tausayi, addinin 'yan ta'adda. Suka ce wannan ba addinin 'yan ta'adda ba ne, addinin tausayi, addinin ƙauna. Liman yana sallah ya nuna wa kuliya ƙauna da tausayi. Sai wannan addinin gaskiya ne. Arnan da suka karɓi kalmar shahada a cikin Ramadan ɗin nan banda Allah babu wanda zai iya kasu a duniya. Da dai Allah ya yi amfani da mage ya musuluntar da arnan duniya dubbai banda Allah ba wanda ya san iyakar su. Kenan addinin ba addinin ɓanna ba ne. Amma ya yadda mu kare kanmu wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribabil khayl. Allah ya ce ku tana da dawakai domin da su ake yaƙi a wancan lokaci. Me ya amfanin tana da ƙarfi da tana da dawakai dan ku kashe wani? Allah ya ce turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan ku firgita abokan gabar Allah abokan gaban ku su gane ku ba kawwan lasa bace. Kar wani ya rena muku hankali kawai shagiya ta ɗebe shi ya auka muku, dole kowa shi da ke fiye shi. Allah ya ce wa akarina min duni. Akwai wasu ma banda wa'annan kafiran da kuke gani na Makka, la ta'lamuna huwa inda baku san su ba, amma Allahu a'lamu, Allah ya san su. Su ne munafikan da ke cikin ku suna neman ya za a yi musulunci ya karye, su ma daga nan ko razana su. Allah ya ce wa ma tunfiqu min shay'in, duk abin da kuka ciyar wajen taimakon addinin nan fi sabilillahi dan Allah cikin hanyar Allah ya waffa ilaykum, za a cika muku ladar wa antum la tuzlamuna, ba za a zalunce ku ba ranar tashin alkiyama. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.